This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin matakin da hukumar sadarwa ta kasar Ghana ta dauka kan wasu gidajen rediyo guda hudu a yankin Boko dake jihar Maso gabashin kasar. Sannan za ku ji cewa masana ilimin kimiyya da fasaha sun ce yanda shekarar 2030 rabin ayyukan duniya za su koma kan na'ura. Bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaiman Mumin Barma zai gabatar, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya faɗa a yau Laraba cewa zai sauka daga mukaminsa na shugabancin jam'iyyarsa ta Republican a majalisar. McConnell ya bayyana hakan ne a zauren majalisar, inda ya ce a watan Nuwamban wannan shekara zai sauka daga mukamin nasa.
So I stand before you today, Mr. President, and my colleagues to say this will be my last term.
McConnell ya ce na tsaya ne a gabanku a yau ya shugaban wannan majalisa da ku abokan aiki na, dan na faɗa muku cewa wannan shine zai zama wa'adina na ƙarshe a matsayin shugaban Republican a wannan majalisa ta dattawa. Ya ce zai ci gaba da zama a majalisar amma zai ja gefe dan ya ba sabbin jini damar da za su sarrafa akalar tafiyar Republican a majalisar. A ranar Juma'a mai zuwa ake sa ran za a yi jana'izar shugaban 'yan adawan ƙasar Rasha Alexei Navalny a wata majami'a da ke birnin Moscow, jana'izar da za a bari jama'a su halatta. Sai dai babu tabbacin ko hukumomin ƙasar ta Rasha za su yi yunkurin hana mutane halatar jana'izar. Makusantan marigayi Navalny mai shekaru 47 sun ce wurare da dama sun ki amincewa su karɓi taron jana'izar. Navalny ya kasance mutum mai sukar lamirin shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda ya rasu a tsakiyar watan Fabrairu a wani yanayi mai cike da sarƙaƙiya yayin da yake tsare a wani gidan yari. Mai magana da yawun Navalny Kira Yarmish ta faɗa a kafar X cewa mafi akasarin wuraren yin jana'izar da suka tunkara sai su ce babu gurbi, yayin da wani ma ya fito fili ya faɗa musu cewa an haramta musu su karɓi jana'izar tasa.
Many Western leaders have already said they hold Russian President Vladimir Putin.
Wakilin kamfanin jallancin labarai na AP kenan take cewa shugabannin kasashen yammacin duniya da dama na zargin cewa shugaba Vladimir Putin na da hannu a mutuwar ta Navalny. Wasu masu kada ƙuri'a a zaben fidda gwani da aka yi a jihar Michigan a tsakanin masu takarar mukamin shugaban ƙasa sun nuna wa shugaba Joe Biden fushinsu kan yadda yake goyon bayan Isra'ila a yakin da ya halaka kusan Falastinawa 30,000 a Gaza. Hakan na faruwa ne yayin da masu shiga tsakani ke ƙara ƙaimi a kokarin da suke yi na ganin sun cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin da ake yi a Gaza gabanin fara azumin watan Ramadana kenan a watan Maris. Sakamakon fidda gwanin da aka yi, zaben na fidda gwani da aka yi ya nuna kashi 13 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Democrat a jihar ta Michigan mai muhimmanci a zaben Amurka, wacce har ila yau take dauke da dimbin Laraba Amurkawa, sun kada ƙuri'ar yin gargaɗi ne ga Biden ƙarƙashin wata fafutuka da suka yi wa lakabi da Listen to Michigan don tursasa masa ya amince da matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin. Ahmed Osman na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaɓe a jihar ta Michigan.
I voted uncommitted.
Ya ce na ƙi zaɓar kowa ne saboda shugaba Biden ya san cewa ba ma goyon bayan kisan ƙare dangi. Shi da Biden ya samu gagarumin nasara a zaben na fidda gwani wanda aka yi a jihar ta Michigan a ranar Talata duk da buran da wasu suka yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Amurka tare da haɗin gwiwar ƙawayen ƙasar sun ce sun kakkaɓo jirage mara matuƙa guda biyar da mayakan Houthi suka harba a tekun Mali a daren Talata. Sashen bada umarni na rundunar sojin Amurka ya ce an harbo jirage mara matuƙan ne daga yankunan Yemen da mayakan na Houthi da ke samun goyon bayan Iran suke da iko da su. Yana mai cewa hare-haren babbar barazana ce ga jiragen ruwan 'yan kasuwa da ma jiragen Amurka da na ƙawayenta da ke sintiri a ruwan. waɗannan hare-hare su ne na baya-bayan nan cikin watanni da mayakan na Houthi suke kaiwa a matsayin martani kan jiragen ruwan. Ƙungiyar ta ce tana kai hare-haren ne da nuna goyon baya ga Falastinawa kan yakin da ake yi a Gaza. Waɗannan hare-haren sun sa kamfanonin jiragen ruwan da ke jigilar kayayyaki suna kauce wannan yanki, wanda hakan ya tilasta musu yin zagaye mai nisa ta gefen nahiyar Afirka. Akalla mutum hudu ne suka mutu, sannan wasu biyu suka jikkata bayan wata zaizayar ƙasa da ta auku a wani kamfanin haƙar ma'adinai da ake kira NMDC a yankin Dantewada da ke tsakiyar jihar Chhattisgarh a India, cewar kamfanin. Wani babban jami'in ɗan sanda a jihar ya ce mutanen sun mutu ne bayan da wani dutse ya faɗo daga kan wani tsauni. Rahotanni sun yi nuni da cewa wasu ma'aikatan kwantiragi biyu sun samu raunuka, ana kuma kulawa da su a asibitin kamfanin. Kamfanin haƙar ma'adinan, wanda mallakar gwamnati ne, ya ce yana gudanar da bincike kan yadda al'amuran ya faru ba tare da an ga wata alama ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumar sadarwa ta ƙasar Ghana, wato NCA, ta rufe wasu gidajen rediyo guda uku a yankin Bako da ke jihar maso gabashin ƙasar saboda zargin su da laifin gudanar da ayyukan da ke tunzura jama'a a rikicin ƙabilanci da ke faruwa a Bako. Gidajen rediyon da suka sha yin adawa da hakan sun ce sun gabatar da wasiƙa gun gwamnati domin ganin an ajiye dokar a mazauninta. Wakilin mu Hamza Adam daga Kumasi ya haɗa mana rahoto, amma ya fara ne da jin kokawar mazauna yankin Bako bisa matakin da aka ɗauka a kan gidajen rediyon yankin nasu.
Sunana Audun Bebe daga Bako. Gaskiya radio station sun da aka kulle cikin garin Bako yana ya kawo mana matsala sosai. Mun shiga kefin karfe 6 radio sun suna taimakon mu, da shi muke ji har lokacin kwanan mu ya kai mai kwana. To yanzu kuma an kama abin an kulle ba da wani dalili ba.
Sunana Imrana Madaha Bako. A gaskiya rufe tashoshin radio da aka yi a nan garin Bako dake arewacin Ghana gaskiya wallahi bai mana dadi ba, saboda a wannan kafofi muke samun sauraron gidajen radio daban-daban.
Wannan ne lokacin da wasu al'umman yankin Bako na jihar maso gabashin kasar Ghana suka gabatar yau bayan gwamnati ta ɗau matakin rufe gidajen rediyo guda kuɗu a yankin da suka hada da Goma FM da Bako FM da Source FM tare da Zahara FM bisa gudunmuwar da suke bayarwa wajen hassa wutar rikicin kabilanci da yake cinyewa a yankin. A wani jawabin da daraktar sashen kula da harkokin kamfanoni a hukumar sadarwa ta ƙasa, wato National Communications Authority, na Nadufi Bidu ta gabatar, ta ce hukumar tsaro ta ƙasa ta National Security bayan bincike mai zurfin gaske da ta aiwatar ta tabbatar da cewa waɗannan gidajen rediyo suna ba da gudunmuwa wajen kawo rashin zaman lafiya a yankin Bako. A don haka ta ɗau wannan mataki, wanda daman ita ce doka ya ba ta damar ladabtar da masu yada labarai har in suka aikata ba daidai ba. Muna aiki tare da hukumar tsaro ta ƙasa ne domin ganin an samu zaman lafiya a yankin. An yi hasarar rayuka masu yawa da dukiyoyi, kazalika dubban jama'ar yankin ne suka yi ƙaura daga Bako zuwa kudancin ƙasar domin neman mafaka. To sai dai gidajen rediyon sun nuna rashin jin daɗinsu bisa wannan mataki. Nuruddin Guma shi ne daraktan gidan rediyo ta Guma FM ya ce
kafin yan NCA su zo su ce za su kulle FM station, ya kamata su rata takarda su ba radio station ko TV station su gwada musu kama muna so mu kulle station ɗin ku, na so mun ba ku wata guda ku yi shiri. Amma ga abinda ya sa muke so mu kulle station ɗin ku, don sai in kuna da abin response da za ku ba mu response sai mu duba. Wannan duka ba yi ba, ba wanda ya kira mu, ba wanda ya ba mu takarda ya ce suna sirin su kulle FM station. Muna zamani mun ga sun dawo da sojoji, shikenan an zo an hulga muna letter, the next thing ana kulle muna station, ana dokan transmitter mu.
Shin rufe gidajen rediyon zai iya ba da gudunmuwa wajen shawo kan wannan matsala kamar yadda hukumar NCA din ta nuna? Na tuntubi mai sharhi kan harkan tsaro ta ƙasa, Umar Sanda Ahmad, inda yake cewa
inda ba tana lura kamar waɗannan abin da suke sa cikin kunnin mutane zai assasa wani fitina akwai hanya a hana a kare domin daga Rwanda a yayin da radio station sun kai amfani da waɗansu zantutuka da waɗansu kalmomi ya kare kura har an kai fadan kabilanci wannan abin zai iya ya faru.
To sai dai ta ɓangaren ƙarfafa demokuraɗiyya kuwa shin za a iya cewa matakin rufe gidajen rediyo ya saba wa tsarin Sharif Abdulsalam? Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a kasar ya ce ai demokuraɗiyya baya hura wutan rikici.
In yi abin da suke yin nan wanda ke babban abu ne yana kashe zaman lafiya yana kawo farace-farace a mutanen Boko, to dole ne ya kamata a sallame wannan tasha a kulle ta don a kawo zaman lafiya. Mun ga kuma cikin demokuraɗiyya ma an yarda domin demokuraɗiyyar ta yi wannan doka a Electronic Communication Act a sami fai wanda yake ana yi su ne ana daidaita ayyukan 'yan tashar rediyo duka baki ɗaya.
To sai dai gidajen rediyon to ne suka sanar da gabatar da wasiƙa kana musamman da wasu bukatu gun gwamnati domin ganin an samu yadda ake so. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Yayin da kirkirayyar basirar AI ke ci gaba da karbuwa a duniya, inda ake ganin tana barazanar karbe ayyukan yi ga mutane, masana ilimin kimiyya da fasaha sun ce nan da shekarar 2030 rabin ayyukan yi zai koma kan na'ura. Inda suka yi kira ga waɗanda suka kammala karatu da su mai da hankali kan ilimin kimiyya da fasaha domin samun ayyukan da za su dogara da kansu. Daga Abuja, ga rahoton da wakilinmu Hawwa Umar ta aiko mana.
Kwararre a ilimin kimiyya da fasaha Dr. Grema Kyari ya ce nan da shekara ta 2030 rabin ayyukan duniya za su koma kan na'urori da hakan zai rage dogaro ga aikin ƙarfi. Kyari ya ce hakan a lokaci guda na nuna damar samun ayyuka cikin sauki bisa ƙwarewa a fannin fasaha.
By 2030, 50% na global job ko na office ko na hannu zai koma kan na'ura. Shine abin da ake ce mishi kirkirar fasaha, wato zai zama mutane da ba su da aiki amma to kuma zai kawo ayyuka kala-kala wanda mutane za su dogara a kai.
Dr. Grema Kyari ya ce wannan farkawa ce ga waɗanda ke kammala makaranta da ƙorafin ba ayyukan yi da su dage wajen koyar fasahar sana'a da ke kan na'ura mai kwakwalwa. Kyari ya ce daga ko ina mutum yake rayuwa zai iya samun aikin yi da zai bashi albashi ko kuɗin shiga don kula da tsadar rayuwa.
Ana buƙatar masu wannan skills din a cikin kundin duniya. Za ka yi ka zama a cikin Kano, Kaduna, Maiduguri, Bauchi, Neja, kai aiki a Amerika ta wannan hanyar gizo kuma a biya ka. Wannan abubuwan da matasan mu dole su tashi su tsaya. Farka ce ni na karanta chemistry, na karanta biology, na karanta political science. Wannan hanyar ba zan iya ba, a'a ba haka bane. Ko wanda bai karatu ba zai shiga wannan hanyar ya samu social skill, ya samu soft skill, kuma ya shiga cikin da ake bukata, aiki da ake bukata ka zo a cikin gidanka, a cikin dakinka kai aiki kuma a biya ka. Kuma ta hanyar gona aka kai ne kai amfani da wannan startup fara aiki ya manka amfani sosai. Ilimin da muke bukata na ya kamata mutane su tashi su nema.
Kyari da tawagar ƙwararru sun zaga sassan Najeriya musamman yankunan karkarar arewa don wayar da kan matasa kan wannan abin da ke tunkarowa nan da shekaru 6 masu zuwa. Shi kuma babban sakatare a ma'aikatar kasuwanci da masana'antu Ambassada Nuru Abbarin ya ce 'yan Najeriya na ci gaba da samun ƙwararru da kan yi fice a duniya kuma gwamnati na ba su ƙwarin gwiwa.
Duk takardun da za ka nuna na Najeriya cewa kayi a nan ya tabbatar maka cewa kayi qualify a dauke ka aiki a ko'ina a duniya. To shine muke yarjejeniya da su.
Karancin wutar lantarki, rashin wayar da kai da tsadar kayan aiki na daga dalilan da kan kawo rashin amfanar ɗalibai da ma sauran 'yan Najeriya masu ƙaramin ƙarfi wajen cin moriyar fasahar zamani. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar, kafin mu je ga shirinmu na gaba, kuɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
Allah ka yi ya kai mana mun tuba ka furta mana rabbi ka sassauta mana musibar da ta faɗo mana kana yi wa ta sauya mana Allah ka inganta mana talaka mun takura yau muna cikin halin da al'umma mun kai ga rayuwa talaka baya jinkira rayuwar ka ba daɗi duka talaka mun harzuka talauci na da haɓaka gari gari an san maka malamai na yin kira sarakuna ma na kira ni ma sanusi aiko na shirye waka ba na jira gwamnati san yi wa kira ya kamata ta ankara ta ɗau matakin gaggawa a tallafa wa talakawa a tausaya wa talakawa
aka dawo talakawa yin wata dike dan kowa baba tsaro a gidan kowa a aka je mu da gaggawa a barka da mu kamar rawa an mai ce mu abura a tallafa wa talakawa gari gari da gidan kowa gidan kowa Allah sarki jara Allah jara
Allah gaida Sunusi Anu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Mumuni Barma. Satin da ya gabata mun dakatar da shirin ne a lokacin da shugaban gamayyar kungiyoyin na kasassun jihar Kaduna Suleiman Abdul Aziz ke bayani kan muhimman abubuwan da dokar kare haƙƙin masu buƙata ta musamman ta kunsa a Najeriya. Shingen da ke hana na kasassu kai labari a yayin zaɓuɓɓuka a matakin ƙananan hukumomi zuwa na jihohi ko na ƙasa na daga cikin abubuwan da kungiyoyin mutanen da ke da tawaya ke faɗi tashin ganin sun kawar da su a wani bangare na yaƙi da wariyar da suke fuskanta. Wannan na daga cikin batutuwan da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya tantauna kansu da Suleiman Abdul Aziz wanne ya fara da wani babban albishir ga takwarorinsa.
Wani kyakkyawan abu da ita dokar ta zo da shi wanda a Najeriya wuri biyu ne daga Lagos sai Kaduna a jiki akwai asusun Disability Trust Fund da aka kafa yana tare a ciki wanda a ciki duka waɗannan ma'aikatu da na gwamnati da wane ne da ƴan kasuwa da wane ne a ciki akwai corporate social responsibility nasu da za su dinga zubawa suna zubawa a ciki ba ma in lokaci yayi ba ma sai an tambaye su ba saboda ya zama doka saboda ai babu ma'aikatan da kowanne ne a cikin tsarin su da ba su da wannan corporate social responsibility babu sai dai kawai su ki kuma dole ana cirewa
bari in dawo da kai cikin siyasa wasu na cewa da a ce idda Allah ya muku yawa da hadin kai da yadda kuke a harkar kungiyar ku kuma kun tsayu za ku iya sawa wani takara a siyasa tunda zabi ake yi wasu na ganin kamar ku kanku kuna tsame kanku kamar yadda kace ana cewa ana kyamata yanzu ga doka ta ce a sa ku bai ɗaya da mutane me yasa ku a cikin ku kamar a Kaduna an ce akwai wani makaho da ya yi takara amma dai abin mamaki tun a wajen su an fidda gwani ma ya samu ku ba za ku hada kanku kuma ku tsaya dan takara ya taimaka harkar ku ba
mutane masu nakasa ba tsamu kansu suke yi ba tsami su ake yi ko kuma ince siyasa ma ita ta tsami su kawai tana amfani da su ne wajen cimma biyan bukata ai mata sun fi kowa yawa amma me yasa mata ba sa cin zabe mu muna ma zaben kanmu amma mata idan za mu tuna shekarun baya ai Sarah Jibrin ta tsaya kuri ita kadai kawai ita samu duka mata kuwa sun kisa abin nan
sai cewa kika ba su hadin kai to kuma kana nufin
ina ku ba rashin hadin kai bane aini da kai ina da nike maka magana na yi takaran amma abin da ya faru ba wai rashin hadin kai bane a'a mutane ba su waye bane wajen mara mana baya saboda mutane ai a kullun kwanan duniya suna gani a matsayin angoman nan wariya din nan wariya ita ce kan gaba sai dai gani ai kai a matsayinka na mutum mai nakasa baka iya yin komi kullun sai dai ai kai irin ka zama Allah ba ku mu samu ne
kina kana ganin idan dokan nan ta nuna za ku samu
yanci kwarai da gaske za mu samu yanci cikakke ai ba al'ada bane kuma ba addini bane yau a ce babu masallacin da zaka je ka samu mutum mai nakasa gurgu shine ladan ma kawai addini ne ya faɗa haka ba addini bane al'ada ce ta mutane kawai da ganin rauni yau a sarauta ma ba a ba mai nakasa ko babanka ne sai dai ka ji an kamo ka sai a ce an baka sarkin guragu ko sarkin makafi
kana ganin ita wannan dokar za ta bude kofa a ce wai in
za ai kaman yanda mata ne suke neman kashi 35 din nan yanzu ana suna neman 50-50 to mu 60-40 ma muke nema na ba mu 60 saboda ai mun cancanta
bari a ƙarshe in ji menene kake so da al'umar gari da gwamnati su fahimta game da kokarin da kuke musamman tunda kai jagora ne na ganin cewa an daidaita tsakani tunda halittar Allah ce kamar inda kace wutan kuma kokana dokar nan ke kenan
abinda nake so da kowa ya fahimta babu wata matalauciyar ƙasa sai ƙasar da ta gaza tallafawa na kasassunta ko gajiyayyinta ba ta da tsari a gare a kansu yau idan ka je kasashen waje wurare da zaka fara gani su ne wuraren masu kyau kowa yana hada kowa a cikin tsari kowa a tsabtace ko mai barani zaka ganshi a killace amma yau kana zuwa Africa ko Nigeria wanda zaka fara karo da su akan titi kafin ka je masaukinka su ne na kasassu mu sani cewa ita nakasan nan nauyi ne na akan kowa mutane masu nakasa ba su fi karfin tsarin gwamnati ba yanda kasan nan Allah ya albarkace ta da arziki idan a ce ayyuwa mutane masu nakasa albashi ne wallahi ba zai shafi komi daga cikin arzikin ita kasar ba sannan kira na ƙarshe na fi kallon matsalan akan iyaye saboda ita bara da menene tana farawa daga gida ne zaka ga in aka samu mai nakasa sai ka gani tun ana cikin gida duk wanda ta je ya ji abun nan war ko ya ji abun nan sai ka ga ya zo a dan ba mallam gurgu ko a dan ba mallam makahu wannan sadaka tun ana dan bashi a cikin gida ana neman wata biyan bukata sai a fara ajiye shi a bakin kofa duk wanda zai fita a unguwan yana dan jefa mai ayi mana addu'a kudi dadi gare su tun ana jefa mai yana kare girma da kanshi zai fita tun daga cikin unguwa zai fara daga ya shiga kasuwa to tafiya ta tafi
wucewa kake daga gida ake fara koyar da barin gaske
to daga jahar Kaduna zamu garzaya jahar Niger inda kamar yadda aka ji a shirin da ya gabata masu bukata ta musamman sun fara kiraye-kirayen ganin gwamnatin jahar ta warware wata matsalar da suka ce sun gano a tattare da shirin samar da aikin yi ga jama'a kawo yanzu ba wani martani daga wajen gwamnati kuma a hirarsa da wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari wani lauya mai zaman kansa a jahar Niger yayi karin haske kan abinda doka ta ce domin nakasassu idan ana maganar kasafta abubuwan da suka shafi tafiyar da lamuran al'umma
sunana Bala Ibrahim Zuru ni lauya ne mai zaman kanshi a nan garin Minna gaskiya akwai doka akan haka discrimination against people with physical disability prohibition act 2018 shi wannan doka kai tsaye yayi tanadi yayin provision da cewa dole ne gwamnati ta yi ma nakasassu tanadi na gurbi a yayin daukan ma'aikata wurin aikin gwamnati ko aikin gwamnati section 28, 29, da 30 na wannan law din shi ya yi makin wannan tanadi wanda duk wanda ya saba ma wannan dokan is a criminal offense ana eh yanke mai hukunci a ci mishi tara na in company ne ana ci mata taran 1500 in kuma individual ne yayi wannan laifi ana ci mai taran 250 wanda ba gwamnati za a ba wannan kudi ba shi na kasashen nan wanda aka tauye mu haƙƙin daman ya samu aikin gwamnati shi ake ba wannan kudin so akwai doka a ƙasa act ne ma na federal government wanda ta tilasta ma gwamnati ta yi mikin wannan tanadi sashi na 29 na wannan doka na cewa total number a ma'aikatan da za a dauka dole ne a kebe ma su na kasassu 5%
na'am to yanzu su wa'annan da suka korafi a nan Niger kenan suna iya kai ita gwamnatin Niger kara akan wannan al'amari kenan
kwarai-kwarai shi wannan dokan discrimination against people with physical disability act din yace duk wanda ya tauye musu wannan haƙƙi suna da daman su shigar da criminal case against mutumin nan ko kuma civil to kaga tunda shi tunda gwamnatin jaha musamman gwamna yana da immunity constitution ta ba shi wannan kariya har ba ya shigar da criminal case akan shi amma ana iya shigar da civil case suna iya shigar da civil case against the government akan nema haƙin su wannan dokan yayi wannan tanadi
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin na kasassun jihar Kaduna Suleiman Abdulaziz da barista Bala Ibrahim Zuru lauya mai zaman kansa Amina da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara sai Mustafa Nasiru Batsari ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai anjima
sage da Sule yanzu kuma ga labaran duniya a takeice
So, shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya faɗa a yau Laraba cewa zai soka daga bukamansa na shugabancin jam'iyyar ta Republican a majalisar. McConnell ya bayyana hakan ne a zauren majalisar inda ya ce a watan Nuwamban wannan shekara zai soka daga mukamin nasa. Ya kuma ce zai ci gaba da zama a majalisar amma zai ja gefe don ya ba sabbin jini damar da za su sarrafa akalar tafiyar Republican a majalisar ta dattawa. A ranar Juma'a mai zuwa ake sa ran za a jana'izar shugaban yan adawan kasar Rasha Alexei Navalny a wata majami'a da ke birnin Moscow jana'izar da za a bari jama'a su halatta sai dai babu tabbacin ko hukumomin kasar ta Rasha za su yi yunkurin hana mutane halartar jana'izar makusantan marigayi Navalny mai shekaru 47 sun ce wurare da dama sun ki amincewa su karbi taron jana'izar Navalny ya kasance mutum mai sukar lamirin shugaban Rasha Vladimir Putin wanda ya rasu a tsakiyar watan Fabrairu a wani yanayi mai cike da sarƙaƙiya yayin da yake tsare a wani gidan yari. Mai magana da yawun Navalny Kira Yarmish ta faɗa a kafar X cewa mafi akasarin wuraren jana'izan da suka tunkara sai su ce babu gurbi yayin da wani ma ya fito fili ya faɗa musu cewa an haramta musu su gudanar da aikin jana'izar ta Navalny. Hukumomin Rasha sun ce ba su da masaniya kan musabbabin mutuwar ta Navalny. Wasu masu kada kuri'a a zaben fiddigoni da aka yi a jihar Michigan a tsakanin masu takarar mukamin shugaban kasa sun nuna wa shugaba Joe Biden fushin su kan yadda yake goyon bayan Isra'ila a yakin da ya halaka kusan Falastinawa 30,000 a Gaza. Hakan na faruwa ne yayin da masu shiga tsakani ke kara kaimi a kokarin da suke yi na ganin sun cimma matsayar dakatar da bude wuta a yakin da ake yi a Gaza gabanin fara azumin watan Ramadana a watan Maris. Sakamakon zaben fiddigonin da aka yi ya nuna kashi 13 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Democrat a jihar ta Michigan mai muhimmanci a zaben Amurka wacce har ila yau take dauke da dimbin Larabawa Amurkawa sun kada kuri'ar yin gargadi ne ga Biden karkashin wata fafutuka da suka yi wa lakabi da Listen to Michigan don tursasawa Biden ya amince da matsayin dakatar da bude wuta a yakin na Gaza. Dakarun Amurka tare da haɗin gwiwar ƙawayen ƙasar sun ce sun kaka kabo jirage mara matuƙa guda 5 da mayakan Houthi suka harba a tekun Maliya a daren Talata. Sashen bada umarni na rundunar sojin Amurka ya ce an harbo jirage mara matuƙan ne daga yankunan Yemen da mayakan na Houthi da ke samun goyon bayan Iran suke da iko da su.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu da ke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Julladat Rasham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Bill ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.